is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif. Tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a ta babbar rana. 2 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hawwa, a jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a dokar sanya takunkumi akan ƴan Isra'ila mazauna yankin Yamma da kogin Jordan da ke goyen bayan tashin hankalin yankin. Dakaran Amurka na shirye-shiryen kai hare-hare da yawa akan mayakan da ke samun goyen bayan Iran a fadin yankin Gabas ta Tsakiya, da mai da martani akan wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai kan wani sansani a Jordan wanda ya yi sanadin kisan sojojin Amurka uku. Masu gabatar da jawabi daga kasashen yankin Baltic sun bayyana goyen bayan su ga Ukraine a daidai lokacin da Rasha ke mamayar kasar.
Kanin labaran kenan a bangaren rahotannin namu. Za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC a Najeriya ta cire jam'iyyar PDP a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za ta gudanar na 'yan majalisun tarayya a shiya arewacin jihar Plateau.
Dama muna jin jita-jita ne cewa ba za mu shiga zaɓe ba domin opponentsmu suna ta faɗa ai ba PDP a zaɓe, to mu ba mu ɗauka ba saboda shari'ar da aka yi a Supreme Court.
Haka zalika, ci gaba da taka leda da ake yi a gasar wasan ƙwallon ƙafa na cin kofin shi nahiyar Afirka. A yau Juma'a, Najeriya za ta goyi rani da ƙasar Angola a matakin kwata sanar a gasar ƙwallon ƙafar a ƙasar Ivory Coast.
Hakikanin gaskiya, ƙwallon da za a buga tsakanin Angola da ƙasar Najeriya, to ƙwallon ce wacce masu iya magana ke cewa in ba kai ba wuri.
Ya biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Kamar ko ta safiyar Juma'a yau ma muna tafi da shirin Maniniya wanda Isa Laula Ikrami gabatar. Muna kuma tafi da nasihar Juma'a, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a wata dokar sanya takunkumi akan ƴan Isra'ila mazauna yankin Yamma da kogin Jordan da ke goyen bayan tashin hankali. Wani mataki da gwamnatinsa ta ce na nuna an ɗauki cikakkiyar hanyar sasanta rikicin Gaza. Muna duba duk matakin da ya dace wajen magance wannan rikici, ba kawai a Gaza ba, har ma da Isra'ila baki ɗaya, wato Gaza, Yamma da kogin Jordan da kusan baki ɗayan yankin. Abinda wani jami'in gwamnatin Biden ya faɗawa manema labarai kenan a jiya Alhamis. A jiya Alhamis ɗin, Biden ya kai ziyara jihar Michigan da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe, jihar da ke zaman ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke da al'umma Amurkawa Larabawa mafi yawa. Al'ummar jihar na daga cikin ƙarin Amurkawa da suka bayyana damuwa game da yadda Biden ya dage wajen nuna goyon bayan hare-haren sojojin Isra'ila a matsayin martani ga harin ta'addancin da ƙungiyar Hamas ta kai kan farar hula a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Dakaran Amurka na shirye-shiryen kai hare-hare da yawa akan mayakan da ke samun goyon bayan Iran a fadin yankin Gabas ta Tsakiya, dan mai da martani akan wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai akan wani sansani a Jordan wanda ya yi sanadin kisan sojojin Amurka uku tare da jakkata wasu fiye da 40. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da yake magana da manema labarai a karan farko tun bayan da aka kwantar da shi asibiti a ranar 1 ga watan Janairu saboda matsalolin da ya fuskanta bayan da aka yi masa tiyatar cutar sankara, ya kira harin da aka kai a arewa maso gabashin Jordan mai matakar muni. Ya kara da cewa ba za su lamunci irin waɗannan ayyuka ba. Sakataren tsaron na Amurka ya kuma yi watsi da sanarwar kungiyar Kataib Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a Iraki, mai cewa ta dakatar da kai hare-hare akan sojojin Amurka. Masu gabatar da jawabai daga kasashen yankin Baltic sun bayyana goyon bayan su ga Ukraine a daidai lokacin da Rasha ke mamayar kasar. Sun kuma ce ci gaba da samun taimako daga Amurka don Ukraine na da matuƙar tasiri ga yankin Indo-Pacific. A wannan makon, shugabannin majalisar dokoki daga kasashen Latvia, Lithuania da Estonia sun kawo ziyara nan Washington, inda suka tattauna da 'yan majalisar dokokin Amurka, ciki har da kakakin majalisar wakilai Mike Johnson da jami'ai daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Johnson ya faɗa a shafin sada zumunta na X cewa ya tattauna akan kalubalen da ake ci gaba da fuskanta da muhimmancin dakile kasashe masu barazana kamar China, Russia da Iran a yayin ganawarsa da shugabannin majalisar dokokin kasashen yankin Baltic a farkon wannan makon. Tattaunawar dai ta zo ne a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin Amurka ke tafka muhawara akan ba Ukraine ƙarin sabon tallafi. Ukraine dai ta dogara ne ga tallafin da take samu daga kasashe abokan hulɗarta na yammacin duniya, musamman Amurka, domin yaƙi da mamayar Rasha kusan shekaru biyu kenan. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan muryar za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Jos Kwata ta yamma da Bauchi a Najeriya, inda wakilinmu da ke can Zainab Babaji ta rawaito mana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya, wato INEC, ta cire jam'iyyar PDP a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za ta gudanar na 'yan majalisun tarayya a shirya arewacin jihar Plateau, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta cire jam'iyyar PDP a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za a gudanar na 'yan majalisun tarayya a shirya Plateau ta Arewa. Gudanar da zaben ya biyo bayan shari'ar da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke ne, inda ta cire sanata mai wakiltar Plateau ta Arewa Simon Matcon da ɗan majalisa mai wakiltar Basa da Jos ta Arewa a majalisar wakilai Musa Aga. Mataimakin kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau Alhaji Abdullahi Garba Mai Rake ya ce tun suna jin kishin-kishin har dai ya tabbata ba sunan jam'iyyar su a cikin zaben na gobe Asabar.
To, gaskiya lamari ne bai mana daɗi ba. Dama muna jin jita-jita ne cewa ba za mu shiga zaɓe ba domin opponents mu suna ta faɗa ai ba PDP a zaɓe. To, mu ba mu ɗauka ba saboda shari'ar da aka yi a Supreme Court da shari'ar ma da ta ce mu mu koma mu maimaita zaɓen. To, amma ba ta ƙare a nan ba. Mun riga mun shigar da ƙara a kotu. To, saboda haka ko an yi zaɓe an gama za mu fi zaɓin hakkinmu a kotu.
Shugaban kungiyar gamayyar jami'i ta IPAC a jihar Plateau Abubakar Dogara ya ce ba su da hurumin canza matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka, sai dai jama'a su yi haƙuri su gudanar da zaɓen cikin lumana.
Ya ce hukumar zaɓe kamar yadda ta saba sun yi kokari sun kira duka jam'iyyu, kuma kusan duka jam'iyyun na 19 suna na a wannan wurin duba kayayyakin, kuma sun yi kokari sun kawo kayayyaki kusan gaba ɗaya. Babu wani abu da muka gani wanda ba daidai ba. Wannan zaɓe ita kungiyar jam'iyyu ba mu da wani iko da muka isa mu hana zaɓe gudana.
Ba ku zauna kun tattauna da ita hukumar zaɓe ne kafin wannan lokaci a san wa'anne jam'iyyu ne za su shiga wannan zaɓen ba?
A taron da hukumar zaɓe ta kira na jam'iyyu ranar na jin 9 ga wata da ya wuce, mun tattauna a wurin, kuma wasu jam'iyyu sun tambaya wasu jam'iyyu ne za su kasance akan ballot paper na zaben nan. Hukumar zaɓe a wannan lokacin bata iya cewa ga jam'iyyun da za su yi takara ba ko kuma za su kasance a ballot paper daidai zuwa gaba don ba su samu communication daga national headquarters din su ba. Wannan kira kowa ya kwantar da hankalin shi. Kokarin mu shine mu tabbatar da zaman lafiya ya dawoma a jihar Plateau.
Ga mai fashin baki kan lamura kuma shugaban kungiya mai zaman kanta mai suna Clean Guard Shamaki Peter yace kotu ce kadai za ta kwace wa PDP yancin ta.
To, gaskiya wannan abun da ya shafi PDP nan, Damon tana cewa ita Court of Appeal sun ce PDP ba su da structure suka cire duk 'yan PDP da suke Senate House of Reps da State House of Assembly. PDP su koma court kawai yanzu su je su nemi interpretation, kuma su nemi a hidaya a taimaka musu a wajen.
Kafin nan kuma an riga an gudanar da zaben.
A to, ai yanzu kam ai tun da su an cice su ai. Ko an cire members 16, an cire senators guda biyu, an cire House of Reps guda biyar. Kuma kin sayar wannan abubuwan da yake jawo mana rashin zaman lafiya a Plateau. Dan haka shi yasa ni kin ganin yanzu na yi da babban murya ina bayar da hakuri cewa kar wani ya je wani zanga-zanga ko ya doki doka a hannunsa ko ya kawo damuwa a je a duba da kyau a gangaren da ya kuma a kiyaye na gaba.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa dai ta ce zaɓen na gobe Asabar zai cike guraben sanatoci uku da wakilan majalisar tarayya 17 'yan majalisun jiha 28 a ƙananan hukumomi 80 a jihohi 26 na Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
An gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga muryar ta dawo da cigaban labaran duniya.
Hukumar leken asiri da tsaro ta Somalia ta NISA ta faɗi cewa a karon farko ta yi nasarar toshe shafukan yaɗa labarai na yanar gizo guda 14 gaba ɗaya waɗanda ake zargin 'yan ƙungiyar Al-Shabab masu tsatsauran ra'ayi ke amfani da su. Hukumar ta NISA a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X, wanda aka fi sani da Twitter, ta ce bayan wani aikin tsaron yanar gizo da aka yi, sashenta na sa ido akan yanar gizo ya gano wasu shafuka da kungiyar Al-Shabab, reshen kungiyar Al-Qaida a gabashin Afirka, ke amfani da su don ayyukan da aka haramta. Hukumar ta ce aikin ya hada da binciken wasu shafukan yanar gizo da aka yi zargin suna aikata ba daidai ba, da kuma gano waɗanda suka yi rijistar su. Mataimakin ministan yaɗa labaran Somalia, Abdulrahman Yusuf Adala, ya shaidawa muryar Amurka cewa aikin na daga cikin kokarin da gwamnatin tarayyar kasar ke yi na yaki da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadilla, yanzu kuwa sai fagen wasanni. Inda a yau Juma'a ne Najeriya za ta fafata da kasar Angola a matakin kwata final na gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar Afirka a kasar Ivory Coast. Najeriya dai ta samu kaiwa matakin ne bayan da ta lallasa Kamaru a zagaye na biyu na gasar, yayin da ita kuma Angolan ta samu kaiwa a matakin bayan da ta yi fata-fata da Namibia. Abokin aikin Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna da Umar Faruk Bukuyum, wani dan jarida mai fashin baki kan lamuran wasanni, dangane da ladar da za a taka a yau tsakanin Najeriya da Angola.
Hakikanin gaskiya kwallon da za a buga tsakanin Angola da kasar Najeriya to kwallo ce wacce masu iya magana ke cewa in ba kai ba nuri, saboda ita dai Super Eagles ta Najeriya hakikanin gaskiya farawanta da zuwa yanzu ta nuna hazaka, kuma ainihin masana kwallo suna ma tunanin cewa wannan kofin na nahiyar Afirka yana iya faduwa hannun Najeriya, ma'ana Super Eagles. Ga ita kasar Angola za a iya cewa ainihin kasa ce wacce take tasowa yanzu, suna kokari, sun kuma yi kokari a kwallayen da suka buga har suka cire waɗansu wanda ake ganin cewa suna ɗaya daga cikin wanda ake ganin su ci kofin nan. Amma a gobe golan na Najeriya wanda ya samu rauni a wancan wasan to kuma ya dawo, kuma shi zai kama. Sannan ga irin su Tos Ekong wanda ke baya, shi ma'ana captain, da kuma ainihin shi Osimhen, wanda domin ga cewa ainihin dukkan alamu sun nuna cewa Najeriya za ta ci wannan wasa.
To amma idan muka dubi irin gwagwarmaya da kuma kamar yadda ka faɗa kwazon da ita kasar ta Angola ta yi a wasannin da ta buga a can baya, wanda har ya kawo ta wannan matakin, za a gano cewa ba kan wallasa ba ce. Ba ka ganin za ta iya kawo Najeriya babban kalubale a kokarin da ita Najeriya take na ganin ta ɗaga kofin wannan gasa karo na hudu?
Eto hakikanin gaskiya akwai wannan dadi da kari, kuma ko wace bugu da kari akwai babban bankin su na kasa, wanda aka samu labarin cewa ya ware wasu makudan kudade ga duk kowane dan wasa akan wasan da za su buga da Najeriya, ma'ana ana ce mana abu mai motivation, ma'ana tayar da kima, ma'ana a ƙara inganta muku kima ku, wanda ainihin ƙasar su Angola tun daga jiya mun samu labarin ana ta musu addu'o'i, ana ta ƙara musu ƙwarin gwiwa, ma'ana ma an ƙaro ma mutane sun ƙara shigowa Cote d'Ivoire domin kallon wasan. Su dai abinda ke burge su yanzu a ce sun ci Najeriya, kuma ta riga ta nuna cewa Najeriya babban ƙasa ce a nahiyar Afirka, a yanda ainihin muke ganin yadda kowace ƙasa a Afirka kokarin take ci a teci ta ci Najeriya. Saboda haka ba abin mamaki ba ne kwallon da za a buga, ko dai a yi canjaras a je bugun daga kai sai mai tsaron gida, ko kuma ya kasance a ce ita Angola ta samu nasara, amma dai masu fashin baki da kuma ni kaina duka muna mun ga cewa yana akwai wucewa ainihin Najeriya tana iya cin kasar Angola, duba da yanda ainihin ɗan wasan Najeriya na wannan karon yara ne masu jini a jika, kuma yara ne waɗanda ainihin Najeriya take ransu, yara ne waɗanda suke son su nuna mu duniya cewa sun iya ainihin takale da ma'ana, sun iya kwallon, kuma yara ne waɗanda suke son su ba maraɗa kunya.
Angola na ɗaya daga cikin ƙasashe da ake gani kaman ƙanana, idan muka yi la'akari da yadda wannan gasa ta bana ta zama ta musamman ƙananan ƙasashe ta ɓangaren ƙwallon ƙafa, amma nake magana zaka ga cewa a wannan karon gasunan su ne suke ta fitar da manya-manya. Hasali ma yanzu kaga an fitar da wanda ke riƙe da kambin da wadda ta buga wasan ƙarshe da ita a wancan lokaci, wadda ita ma a wannan lokacin ta so ta ɗauki wannan kambin, ina maganan ƙasan Senegal da kuma ƙasar Masar. Ba ka ganin tasirin wannan abun watakila na iya shafuwar Najeriya wanda ake gani tana daga cikin manya-manya waɗanda tana cikin kuma ƙalilan waɗanda suka rage a wannan gasa?
To hakikanin gaskiya wannan shine tsoron da kowa yake ji, saboda ita wato kwallon da ake buga wannan shekaran gaskiya kwallon ce wacce ta ba kowa mamaki, ma'ana wanda take ganin bai iya ba shine yake nuna ya iya. Ita kanta ƙasar Angola da irin su Cabat da irin su South Africa wanda sun yi ta ganin koma baya a harkar kwallo, hakikanin gaskiya kowa ya yi mamakin a ce yanzu su ne suke kan gaba akan ainihin bugawa da manyan ƙasashe.
To a ƙarshe menene hasashenka game da sakamakon wasan?
To wasa na farko Najeriya ta yi can jaras, wasa na biyu ta ci ɗaya ba ko ɗaya, wasa na uku ta ci biyu ba ko ɗaya. A yanda na yi bayani ita Najeriya yanayin kwallonta bana ba kwallo ne na cin kwallaye da yawa ba, saboda ƙarfi suke tara gaba kuma su dawo da ƙarfi baya. So a takaice a hasashen da zai yi in ma tana iya cin Angola sai su ci ta ɗaya, sannan yana yiwuwa kuma kwallon a yi can jaras, ma'ana kowa ya ci kowa a je bugun da kake sai ne tsaron gida, na ma fi tsayawa akan wannan.
An gaida dan mutansan Inna Murtala Faruk. Masu sauraro kada dai a shigala, ana sauraron shirye-shirye ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Babu wanda ya isa, babu wanda ya isa, babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kudin aikin gwamnati. Babu.
Tsohon dan masokilan taren Najeriya Malam Abubakar Cika da muke nan ke tabbatar da tafkata baibayin tattara dukiyar masu mukaman da yace akwai shababa. Game da shimfidar zabubbukan cike gurbi a fadin Najeriya kuwa wasu masu tsaki ne ke cewa abubuwan da suka fara zabubbukan baya ne idan ba a yi sa'a ba za a daba.
Ina mutanen da kama sun kai su kotu ne mutum nawa ka hukunta kuma suna ina
mu INEC ba mu da daman mu yi making arrest, police ke da wannan daman.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabbin da yanzu da Masar jan tarayyar Najeriya ne sanata Adamu Aleru cewa yake rufe iyakar Najeriya da Nijar fata kare yan kasuwan kasashen guda biyu akan gaba.
Akwai yan kasuwan mu da yawa sun tsiyace saboda wannan rufe boda din, kuma dalilin da ya musa ba aka rufe boda din nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi.
Wadannan fa so mun ta muka tattatso cikin tarin muryar da za ku za ci wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke ta faman ƙara kiba. Shiri na 155 cikin jerin shirin manuniyan da kan bibi al'amuran gwamnati da siyasa ya dan tattaba. Maganar siyasar kuma amma game da hukuncin kotun ɗaukar ƙara akan 'yan majalisar jihar Plateau ce ta sa barista Elzubar Abubakar ya ci gaba da gaya wa duniya cewa a gaskiya akwai kwaba.
Kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya ta daɗe da wannan matsalan. Shi kan shi da zaɓen gwamna yana tsayawa ne a kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya, amma irin mabambantan hukuncen da suke bayarwa yasa aka ce lallai su ma gwamnoni sai an kai shari'unsu kamar na shugaban ƙasa kotun koli. To ka kaga yanzu wannan ma yanzu ya ƙara nuna dalilin cewar lallai waɗannan na ƴan majalisun ma akwai buƙatan a kai shi kotun koli, duk da cewa kotun kolin ayyuka sun mata yawa, amma in nan ne za a samu adalci to abin da yafi kyau a kai shi can wurin. Abu na biyu, waɗannan alƙalan kar a ce an yi kakkausar harshe a kansu kawai, inda hali a ladaftar da su, waɗanda aka sa sunan su dinnan akan za a kai su kotun koli a sauke sunayensu. Gaskiyar a gani na ita ce ƴan majalisan nan an cuce su, kuma an cuci waɗanda suka zaɓe su, amma a doka ba yadda za a yi, sai dai su yi haƙuri a zango na gaba in Allah ya kai mu.
Shi kuwa mafashin baki a kalamuran siyasa Honorable Nasir Garba ɗan tiye cewa yake demokaradiyyar ƙasar nan fa tana cike da matsaloli daba-daba.
Ba yadda za a kai maganar demokaradiyya da ci gaba sai kai maganar ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe. Ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe kuma yana zuwa wanda aka yi daidai da dokoki, waɗanda dokokin zaɓe da na tsarin mulki na ƙasa suka tadada. Daga inda aka samu yawan mutanen da suka kai ƙararraki, zaka ga cewar gaskiya akwai abin damuwa da ita kanta demokradiyya, akwai abin damuwa da hukumar zaɓe, kuma daga baya yanzu shari'un da suka zo akwai abin damuwa ga shari'un. Duk waɗannan rigingimu mu ƴan siyasa mu ne muka yi ruwa, muka yi tsaki akan sai mun bi son zuciyarmu. Mu za mu zauna mu yi dokokin nan, amma zaka ga sai mu jibin su, mu riƙa kirari muna cewa ai dai yadda za a kaci zaɓe a kai ka ƙara yafi, saboda kai a tunaninka cewar dokokin ba sa amfani, lalacewar ba ta ɓangare ɗaya ba ce, amma magana ita ce ɓangare ɗaya da ya fi lalacewa shi ne na ɓangaren ƴan siyasa, saboda suna da dama da za su tursasa waɗannan ɓangaren idan suna son a yi rashin gaskiya.
Game da shimfiɗar shirin shiga zaɓuɓɓukan cike gurbi a gobe Asabar a faɗin Najeriya kuwa, shugaban ƙungiyoyi masu zaman kansu a jihar Sokoto Kwamar Bello Shehu Gwadabawa ne ya ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a duba.
Shugabannin siyasa na jam'iyyun siyasa sun zo sun gaya mana a nan cewa wancan lokacin za su ba da haɗin kai, za a samu zaɓe cikin kwanciyar hankali, zaman lafiya. Sai aka waye gari an samu rigingimu da yawa. Yanzu ne kuma mun dawo mun zauna, kowa yana irin maganar nan da aka yi. Shin ina mutanen da aka kama waɗanda suka yi waɗancan laifukan da ake magana na zaɓe? Har aka soke zaɓe wasu wurare. Yanzu haka ma jam'iyyun suna kotu. Ɗaya daga cikin wasu wurare da suka kalubale shi ne zaɓuɓɓukan da aka soke wasu wurare. Shi ne dalilin da ya sa muka tambaye ta ANEC da kuma su hukumar zaɓe cewa ina mutanen da aka kama, sun kai su kotu ne, mutum nawa aka hukunta, kuma suna ina? Idan ana ƙyale mutane wani lokaci suna iƙirari kamin a taimaka zaɓe cewa za su tayar da hankali, kuma a ƙyale su kuma ranar zaɓe su zo su tayar da hankali, sannan kuma a ce ba wani daga cikin su wanda aka kama, kaga matsala ce mai zaman kanta wanda ya kamata a ce a kalle ta saboda zaɓuɓɓukan za su zo gaba.
Sai dai mai riƙon ƙwaryar kujerar kwamishiniyar zaɓe a jihar ta Sokoto Hajiya Hauwa Aliyu Kangiwa ta ce kama masu laifuffukan zaɓe fa baya cikin hurumin da aka ce hukumar zaɓen ta taɓa.
Mu INEC ba mu da daman mu yi making arrest, police ke da wannan daman. Idan sun yi investigating za su sa a file, su kawo mana file din wane da wane da wance sun yi committing waɗannan laifuffukan. Mu kuma mu ne ƴan INEC, lawyers din INEC, ta ba mu dama mu je mu yi prosecuting din su a kotu. To idan har lalle ba su kawo mana mutanen nan ba da case files din, yaya za mu yi prosecuting?
To amma Hajiya, wani irin mataki kake ɗauka? Misali kamar a ce an kashe Bibas ko an fasa akwatin zaɓe amma ƴan sanda ba su kawo mu ko na su kama ba, wani irin mataki kake ɗauka akan haka?
A to ba abin da za mu yi in ba su kawo ba, sai in sun kawo mana, ban isa yanzu in zo in kama ka ba in ce zan yi investigating in kai ka kotu.
Sai dai kuma game da yaƙi da canci rashawa a Najeriya, shi tsohon ɗan masaro kilan tarayyar Najeriya Malam Abubakar Cika Adamu ne ya ce ai duk wani mai mukami a Najeriya an taɓa bashi kuma ya karɓa.
Wannan abin da ta faru ta Beta Edo za mu je ne kawai ta tarar da mu je mu ya abin da ya faru. Yan Najeriya suka yi cama al'amarin. Idan tunin muna so ya gyara cihanci da rashawa, ya faɗi abin da ya mallaka tukun, ya publishing ɗinta, me sana'an shi, ya nuna maka factorin da Tinubu yake da shi. Ba mu ji ko kuma factory din yin ruwa ba, yanda Atiku ke da ta ruwa. Ta saboda haka a gwamnati ya same ta, yau ya ce duk ya mayar. Mu ma da muka yi aikin gwamnati, da shubuhar da muka ɗauka, da wadda ma killa haramun ne ba mu san da ita, don wasu cikin mu sun yi kokarin suke yi, amma ƙarya muke ce gobe kiyama ba za mu zo a daure ba. Ba yanda Buhari ke tsarkan shi, dukkan murar lahira sai mun zo a daure. Da wanda yake gina tsarki, saboda akwai abubuwan da baka tsallake su ba wallahi.
Amma an ce ku dawo da kuɗin da kuka mallaka kuna gwamnati, to ina kuma haƙoƙinku da aka biya na albashi da sauransu?
Babu wanda ya isa, babu wanda ya isa, babu wanda ya isa ɗan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kuɗin aikin gwamnati. Babu. Nawa ne?
Sai an yi shawarwa.
To zo albashin commissioner 400 da wani abu ne. Ɗan majalisar tarayya albashin shi 900 ne. Sai ɗan allowance da in kai tahiya a baka. Abinda duk kake ganin ana yi amfani da shi wallahi mafi yawa yawanci daga haramun sai shubha mu hudi gaskiya in ba mu hudi yau ba gobe tun ina majalisa ina fadin ta
shi kuwa tsohon gwamnatin jihar Kabawa kuma da masajjan tare Najeriya Sanata Muhammad Adam Aliru cewa yake rufe border ko iyakar Najeriya da Niger ya kasar ƴan kasuwa don ku dukiyar su da dama ta riga ta ruba
to wannan lamari mu yan majalisa da cije ba mu goyin bayan shi lalle ya kamata a bude border din nan saboda abin ya kawo matsala kwarai na yin kasuwanci na yin hulɗa da zamantakewa akanemu da mutanen Niger. Niger da Nigeria Allah ya riga hada mu. Ko tura mallaka da suka zo sun kasa raba mu balantana wannan magana ECOWAS. Kuma shi president ɗan Nigeria suka zabe shi. Duk abinda zai jawo ma ɗan Nigeria matsala ya kamata ya kauce mashi. In ma akwai matsala to kamata yi tsaye ga cewa ya kauda ita. Yanzu wannan rufe border da ake yi akwai ƴan kasuwan mu da yawa da suka yi hasara. Akwai waɗanda sun tsiyace saboda wannan rufe border din. Sun dogara ne kan kasuwancin da ake yi tsakanin Najeriya da Niger suna samun abincin da su ci. To yanzu kasuwancin ya mutu. Turoliri sun ci ko da kayayyaki da yawa sun kai 1,500. Wasu yi mota wajen 6, wasu yi mota 7.
A tsaye a wuri guda.
A tsaye wuri guda. Kayan ma wasu sun lalace sun rube. Mutane sun yi asara. Saboda haka wannan babban rashi ne gare mu. Kuma jaridan da ya mu saba aka rufe border din nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi. In dun magana wai ayin ku ne a cikin Niger. Ai talaka. Kawai Niger abin yake musguna ma bisa ga su sojojin da suka karbi mulki din.
Kena cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabibin dafe mu da mu iko cewa kullun aka kwana aka tashi fa cikin kwanakin su sukan sharba domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1211 ne su yi sallamar su cikin kujerin da suke kai koda ko sun ce bar su lallaba kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Muhammad Nasir daga jihar Sokoto da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi dalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan zaba ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne kuma nake cewa sai idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla yanzu kuma sai mu sai har juma'a
assalamu alaikum sunana Bello Dashi Ruzuga ina limamin Central Mosque Akwa Ibom State muna nasiya ne dangane da abin da ya shafi rayuwa ta duniya Allah madaukakin sarki cike da cewa wannan duniya ba komai ne a cikin lokacin rudani wanda wannan rudani kuma ba inne yake kai ne cikin lokacin halaka kamar yadda ya ga mana alƙawarin sa mai cewa ya ku wanda kuka imani lalle alƙawarin Allah gaskiya ne kada ku sake duniya ta rude ba kowa ne yake ruda duniyar mutane ba face shi son raba mu da Allah shi shedan makiyin mu ne kuma mu ma mu rike shi mai kamar yanda shi din baya son mu da kuma ba kaunarsa muke ba shedan yana kira zuwa garin dina don yana son mutane su zama wuta cikin wutar sa'ira to amma shi ku Allah madaukakin sarki ya riga shi fada mana fa'idodin sa in muka bi shi zamu samu dace shi ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana Idu yana ba mu labari yana gaya mana cewa ma'aiki sallama yana khuduba suka zauna a gefen sa yake cewa da su ina je muku tsoro a gare ku wanda zai zo bayana wanda wannan tsoro abinda zai zo shine na arziki duniya da adalci ita duniya saboda haka mu ciyayi saboda kada rude mu ta raba mu da Allah sai za ka ga mutane duniya ta kwahe su ba sa yi ƴan uwansu adalci ba sa yi abokan zaman su adalci ba sa yi mabancin addinin su adalci ba sa yi ƴan kasar su adalci wannan ba daidai ba duniya ba komai ba sai lakacin kazanta muna yi wa ƴan uwa fatan alkhairi da kasan muna mata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya shugabannin mu muna roƙon Allah ya riko da hannunsu ya ba su ikon yi mana adalci mabiya su ma Allah ba su da fadara cikin ya cikin salama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ku baki dai kuma anan ne zamu nade tabarman shirin na wannan lokacin. Sai kuma anjima da hantsi idan Allah ya so za ku sake jin mu da karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kammaluwar shirin, musamman Maryam Dauda da ta tana gabatar da shirin. Sai editor mu ta wannan zangon Grace Alhiri Abdu da Hadiza Kiyari da ta hidimar dora labarai a shafukan mu na yanar gizo. Da dan mutan Congo Dadi Belawi da ya bada umarni ya kuma hada shirin, da ma injiniyan mu na yanzu. Baki daya madadin su Hawwa Sharifu ku fata alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjiman ku.